domin fare wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin Arewa a yau. Da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba muhimmancin kafa gidauniya don raya lamuran ilimi a yankin arewacin Najeriya. Hakika, akwai miliyoyin yara da ke kan titunan Arewa ba tare da samun damar shiga makaranta ko samun ilimi addini da ma na zamani ba. Wasu jihohin kan kafa gidauniya don taimakawa raya ilimi ta hanyar gyara makarantu, sayen kayan aiki da sauransu don tallafa wa makarantun gwamnati su iya gogayya daidai wa daida ko daidai gwargwado da makarantu masu zaman kansu. Kwararre kan ilimi Dr. Kwalesha Tima ya duba muhimmancin matakan kafa gidauniya da yanda yara da dama ke zama ba tare da samun ilimi ba.
Kamar yanda muka sani, ita gwamnati akwai abubuwa da yawa wanda za ta iya. Amma kuma kafa gidauniyoyi a jihohinmu shi ma zai iya taimaka, domin kuwa mun san cewa gwamnati tana da abubuwa da yawa da take yi, kuma ya kamata ta yi din ne. Amma kuma ina ta kamar idan jama'a haka suka taru suka haɗa kai suka ce to su ma za su iya taimaka ta wajensu, ina ga cewa ya fi wa amfani a ƙasa. In kuma mun duba tarihi ma makarantun da muke alfahari da su a duniyar musulmai kamar su Al-Qahira da sauransu da aka gina nan ƙasashenmu, za mu ga cewa akwai waƙaf, wato irin gidauniyan da mutane suke bari cewa idan kamar sun rasu abubuwan da suke da shi nan a raya ƙasa ko kuma a raya makarantu da sauransu. Shi ya sa wannan makarantun suka yi tarihi sosai. Idan jama'a mu ma ko ta hannun da kanmu ne ko kuma ta hannun abin da Allah ya bamu, da mu iya a lokacin da muke da rai ma haka, za mu iya kafa gidauniya wanda za mu iya taimakawa, ko kuma idan Allah ya sa muka rasu ba haka, wannan gidauniya din za ta ci gaba da ba da taimako ga sanin ilimi da kuma sauran abubuwa. Kuma shi ne ai abin da ake kira ma sadakar zariya kenan. Ko kana raye ko ba baka nan ma, ladan in insha Allah zai ci gaba da baka. Allah zai ci gaba da baka lada saboda abubuwan da kake yi na alheri kuma da baka nan din. To shi yasa nake ga cewa ya kamata jama'an mu duka taɗu ku tattauna, mu ga cewa mun raya ƙasar mu ta taimakon kai da kai, wanda ko taro ne ko kobo haka muka haɗa, wannan kuɗin shi ma zai taimaka ya gurgurar cewa ƙasashenmu sun rayu ko ma da muna raye ko kuma bamu da na boko kuma ba ma nan.
Dr. Kwalesha Tima, akwai lokacin da ka faɗi alƙaluman yawan yaran da suke yawo a arewacin Najeriya a waɗanda ba sa makaranta, ina jin ko miliyan 11 ko 13 ne. Shin ya halin yake ciki ne a yanzu da muke magana nan?
Ai ya ƙara ma lalacewa. Yanzu kuwa alkaman da ake duba ana duba wajen miliyan 20 haka yara suna nan suna ta yawo kan hanya, ba sa zuwa makaranta, wayansu almajirai ne, amma yawanci da yawa kuma ba almajirai ba ne. Wannan ya nuna cewa kenan duk ƙoƙarin da muke din na mu ga cewa mu sa yaran mu a cikin makarantan, ina ga kamar ba mu samu nasara kamar yadda muke so ba. Wannan babban musifa ce a ƙasar mu duka, domin kuwa yaran nan idan ba mu yi yanzu ba dai sun riga sun zama wa mana musifa, domin kuwa mu muka tona akan musifa tunda mu ba mu ba su abubuwan da ya kamata mu ba su ba. Ba mu ba su tarbiyya ba, ba mu ba su ilimi ba, mun bar su suna nan suna ta yawo a cikin gari haka. Su ne za su je wajen a yi amfani da su, ko su a shiga gidan karuwai ne, gidan giya ne, wajen sai da kwaya ne da sauransu. Kuma sai daga baya mu zo mu ce cewa ai yaran nan ba sa jin magana da sauransu. To tun da fari idan ba mu ba su wannan tarbiyya da ilimi da kuma yanda da zamantakewa na yau da kullum ba, to ai dole yaran nan kuma su zo mana cewa ya zama mana masifa a ƙasarmu. To yawan dai rashin karatu din nan yana ta ƙaruwa ne, musamman ma yanda muke ganin su a jihohinmu na Arewa. Ai yawanci masukun da muke gari din ai za ga cewa ko ma maganan Boko Haram ne ko kuma masu yan bindiga da ake magana ne sauransu, ai duka samari ne. Ai kuma samarin da muke ganin su yawancin su kuma ba duka bin su ba ne, ai yawancin su ma dukan ba su samu sun yi makaranta ba, ko kuma sun yi makarantar ma amma ba su da wani sana'an da suke da sauransu. To in kuwa ta hanyar halal din ba su samu ba, to kaga shi ne za su koma ta hannun haram din ma, tunda dole ne su ci, dole ne su sha, kowane irin wa'azi maka da sauransu. In ba dai mun ba su hanyar da za su ma samu cin abinci ta alheri ba, to kaga masiba za ta sake karuwa a ƙasarmu kenan.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Yanzu za mu leƙa jihar Yobe da ke cikin jihohin da ke farfadowa daga illar Boko Haram, kuma ta kafa gidauniya don tallafawa neman ilimi. Bayan rangadi na ayyukan gidauniyar, shugabanta injina Muhammad Abubakar ya bayyana abubuwan da ya ce sun cimma ko tabuka.
Ziyara ɗin mun je da niyan duba ayyuka da ake yi da kuma musadu da masu kulawa da ilimi, dace ma'aikatan ilimi na Yobe, mu kuma ba da kudirin yaran makaranta ma makarantun da aka yi domin su, kuma mu samu sarari mu ga gwamna mu yi shi ɗan brief, kuma mu ba shi report na external audit da aka yi na account inda gidauniyan take da shi, abin da ya kai mu kenan.
Yanzu ka ci kun raba kujeru ga wace makaranta ce ta amfana daga waɗannan kujeru da kuka raba?
Wannan tafiyan namu da mun ba makarantu hudu ƙarin rabawa ne. Na farko mun yi makarantu dai guda bakwai gaba ɗaya suka samu amfanin kujeru. Akwai makarantun mata da aka yi sabbi kamar na wucin gadi kafin a gina ainihin makarantu din, ba su da wurin zama, an ba su azuzuwa ba wurin zama, to sai aka nemi kujeru. To sai muka zauna muka nazari aka so mu kera kujerun a Yobe. Kera an farko mun kujeru dubu, kowane kujera table, kowane table yana daukan yara kamar biyu ko uku, to muka rabar. To wannan na biyu din mun kujeru 1,200, aka ba immediately damaturu da magun buniyaji da gashuwa. Total jimilla din ya zama na kujeru 2,200, wanda zai dauki yara 4,400 a akalla kenan, amma wasu sukan zauna wajen su uku, amma dauka da mummy twin ne za su dauki yara 4,400.
Injiniya Umar Abubakar, faɗa mana irin tasirin zuwa yanzu da aikin wannan kwamiti ya yi na raya ilimi a jihar Yobe.
Tasiri?
Eh.
Wannan sai ka bayyana mun tasiri. Eh?
Impact.
Oh, impact. Okay, shi ne tasiri. Ha, lokacin da muka fara, akwai ayyuka wanda ma'aikatar ilimi ta nuna mana suna musa hannu a ciki. To, mun zaɓi waɗanda za a iya yi a samu immediate impact. Wannan tasiri din, so tasiri din ya zama na mun iya sa yara wajen 20,000 a azuzuka. Akwai mega schools da kowane makarantar yana da wurin ɗalibai wajen 1,200 waɗanda kafin mu fara ayyukan nan ba yara ciki, domin ana buƙatan wasu yan ayyuka kafin yara su samu shiga. Manyan makarantu ne an riga an gina su, amma akwai wasu ƙananan miskila da suka hana a sa yara ciki. To mun adireshin mun jeje waɗannan abubuwa ɗin, sai kwamiti aka sa yara. Yaran da aka sa wajen 7,800 a waɗannan makarantu ne. To a cikin lokacin da kuma muke rangadi ga masarautu, aka nuna mana akwai yara waɗanda sun gama junior secondary amma iyayensu suna fargaban tura su boarding school, makarantar kwana. So suka nuna bukatan a ba su makarantu wanda za su dinga zuwa daga gida in sun tashi su koma gida. To ita ma'aikatar ilimi ta amince da haka, to sai aka samu makarantu bakwai aka kage wurare a cikin makarantu primary na wurin, aka yi shiri na wucin gadi, aka ba da azuzuwa da za a iya ɗaukan waɗannan yaran, amma babu abin zama da kayan karatu kamar irin wurin da ake wuce to a bango. Sai muka ba su waɗannan kujeru da sauransu da na zama. A zagaya wanda muka yi yanzu mun ga average akwai yara wajen 7,000 sun samu shiga waɗannan makarantu.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu, ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.